وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان
واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji na tabbacin sarki tsira da amincin Allah ta tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzonmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin majiyansa ka shayar da mu alƙautararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alƙiyama. A yau ita ce juma'a 24 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1447 wanda ya daidai da 13 ga watan 3/2026 miladi. Allah da ikonsa ya ƙara ƙaddara haɗuwarmu a wannan masallaci namu na markaz Iqra a nan falal dawaki Zaria Road domin ci gaba da karatun tafsiri na Alƙur'ani mai ƙarfi da muke karantawa a wannan wata mai albarka. Idan ban manta ba, muna cikin suratul An'am kuma biyan mu tsaya a kan aya ta 111 yanzu za mu tashi a kan aya ta 112 inda Ubangiji Maɗaukakin Sarki yake cewa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقدروا ما هم مقدرون.
نعم أبنجي من أفتن تركية وكذلك كما دهكني جعلنا لكل نبي أدوا نكي سنياوا قوة النبي أبو أنجام shayaƙin al'insu wanzin shekanu daga mutane da hannun yohi ba ku hudu ila ba'adin zukrifar ƙauni domin domin shashin siyarin ƙaiwa shashi ko shashin siyarin ƙakin samu shashi a yankaccen zance shirurar da ruhi walau sha'a rabu kama fa'ani kuma da ubangijinsa ya ga dama da ba su ta aikata ba fazalhum fakaluhum wama yastarikun da abinda suke ƙaruwa walitaswa ilaihi afidatu alladhina yu'minuna bil akhirah la yu'minuna bil akhirah kuma don zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba ta karkata zuwa gare su waliyardauhu kuma su yarda da shi waliyaftariku ma hum muftarikun kuma sirrin tsagar abinda suka kasance suna faguwa. A nan Ubangiji Maɗaukakin Sarki yana rarrashin manzo sallallahu alaihi wasallam yana ba shi labarin cewa kamar yadda yake da abokan gaba waɗanda suke maida da'awarsa suke yaƙarsa suke mishi hassada to wannan sunnan ce a ban ƙasa haka muka sanya kowane annabi da muka aiko shi zuwa ga mutane sadda ya samu abokan gaba na shaitanin mutane da aljanu wanda suke tsaye a kan kishin abin da ya zo da shi kamar Allah yana cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda muka sanya masa abokan gaban nan waɗanda suke saba masa suke adawa da kai suna fukuna fuku da kai to ba san ka fara ruwa haka kowane annabi kafinsa sadda masa sanya mishi abokan gaba suke aikata mishi abin da aka aikata masa kamar yadda Allah ya buƙaci sarki a wani waje yake cewa walaqad kuzzibat rusulun min qablika hakika an ƙaryata manzannin da suka zo kafinsa fasabaru ala ma kuzzibu wa udu suka yi haƙuri a kan ƙaryata sukun da aka yi suka yi haƙuri a kan cutar da su da aka yi hatta ja'a nasrullah haddar da nasarar ubangiji maɗaukakin sarki ta zo haka Allah ya ce ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusuli min qablu ba abin da za a faɗa ma ba ce abin da aka riga aka faɗa wa manzannin da suka gabace ka inna rabbaka lahu maghfiratun wa dhu iqabin alim kaga anan mutsi Allah ya ce haka ya sanya a wani waje yake wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin kuma haka muka sanya kowane annabi yana da maƙiya abokan gaba daga mujirmai kuma wannan sunna ce ta Allah duk wani mai kira a kan dai mai so a yi gaskiya mai so a yi adalci mai so a kaɗai da Allah to kan da ya yi tsammanin ba zai samu abokan gaba dole sai ka samu ƴan adawa sai ka samu wanda za su yi gaba da kai sai ka samu maƙiya sai ka samu wanda za su yaƙe ka ba wanda yake ɗaukar gaskiya da hanyar daidai da yin gaskiya ka ce wai za ka zauna salim alim salim alim sai Allah ya jarrabe ka warqa bin nawfal lokacin da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam da farko aka ma wahayi wanda bai saba ba ya tsoranta ai yake zaton cewa ko wani abu ne zai same shi matarsa wasiya nana Khadija wadda ta dauke shi ta kai wajen shi wajen babbanta Nawfal warqa ibn Nawfal ya faɗa mishi duk abin da ya zo da shi kaga daga cikin abubuwan da manzon Allah ya faɗa mishi cewa ya gani sai warqa ibn Nawfal ya ce da shi yace inna lam ya'ti ahad bi mithli ma jita bihi illa uriya yace ai babu wani mutum fa da ya taɓa zuwa da kwatankwacin abin da ka zo da shi ba sai an yaƙe shi an yi adawa da shi ba wani mutum da zai ce a yi daidai a yi gaskiya a tsaya a yi abin da ya kamata a tsaye da adalci ba wanda ya isa ya zo ya wannan bayani sai samu abokan gama ka ga wannan tasliya amma ana rarrashin masu yin addini masu kaɗaita Allah masu kira zuwa ga adalci masu kira zuwa a yi daidai to ba abun mamaki ba ne don kun samu abokan gaba don kun samu maƙiya sai Allah ya ɗauki sarki ya ce wannan maƙiya ɗin shayatin al-insi wal jinni shaytanu ne daga cikin mutane shaytanu ne daga cikin aljanna yuhi ba'duhum ila ba'd shashin yana yi wa shashin kinshe ya kinsa mishi wata magana wadda take zukurutar ƙauri da ruwa ƙayatacciyar magana magana mai kyau mai daɗi wadda take da burgewa wadda take da jawo hankali to haka shekaru da ƴan uwansu mutane shekaru suke ƙawata wa junansu maganganu domin su ruɗe al'amarin jahilai kullum waɗanda suke da kan mata da waɗanda suke kan ba daidai ba za ka ga duk wani hairan suna ƙawata maganganunsu da kalo mai kyau da kira mai kyau da dabara da rudu da yaudara da duk waɗannan abubuwan da wasu ibarori wanda za ta sanya su su zamanto a mafi kyawun zance wannan ba don wani abu ba kawai don su ruɗuwa wani su jawo hankalin shashashu wanda ba sa fahimtar gaskiyar al'amari wanda ba sa iya gane ma'anonin abu sai su zamanto wannan maganganun da aka ƙawata da wannan abubuwan da aka yi ya zamanto ya ɗauke shi ya ba su al'ajabi har sun bi su. Wato a nan Ubangiji Maɗaukakin Sarki yake so ya bambance mana tsakanin gaskiya da abin da yake ba gaskiya ba. Abin da yake ba gaskiya ba yana buƙatar abu, shi yasa Hausa suke cewa gaskiya ba ta neman abu, ita gaskiya faɗanta kawai ake. Mai hankali yake iya ganewa wannan gaskiya ce, amma ita ƙarya sai an bi ta da misalai, sai an bi ta da kwatance, sai an bi ta da kyakkyawan magana da zaƙin baki, sannan take amsuwa kuma wawaye suke rutu da ita. Amma masu hankali masu tunani ma'ana da abin da aka faɗa da hujjar abin da aka faɗa a shari'a ko a hankalce shin wannan abin ya dace shi kawai take faɗi. Amma wawaye gidadawa ado suke jira da zaƙin baki. Shi yasa da yawa za ka gani yanzu wa'yansu ana so ma su ɗauki magana sai an yi waƙa, sai a tara mawaƙa sai su yi abu, sai ka ga mutane sun yi wani ma a kan mafi abin da wani a kan mafi abin da ya fi komi mahimmanci na yin zaɓe. Wani kawai da yawa da mata da maza da samari suna yin zaɓe ne ba dangane da waƙa da suka yi, saboda shashanci ai mawaƙin kaza ya fi gawa ne a shi za ne, to kaga akwai fakarcin da ya fice wani. Kuma shu'ara yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yafaluna. Allah ko kuma sarki ya ce da mun mawaka wawaye ne suke bin su, ba kwa gani ko na rami da ko na zaza fada suke suna faɗar abinda ba a aikatawa, suke ƙarya suke zuga mutane. Yanzu mawaki ya zuga mutum ɗan siyasa sai ga zaga duk duniya bai da shi, nan kuwa tsagon munafiki ne ba yawo a zalimi ya sace kuɗin mutane. Amma sai a mara waƙa a buga mai waƙa in dai ta hau to samari ne ɗan mata shi ke nan sun zamu naza. Wani kuma saboda tsabar lalacewa ma fasta yake kallo wannan ya iya saka hula haɗe yake da kyau ai shi zan zaɓa, to kaga wannan ba jaki irin shi a duniya bai san jiyar ɗan mutunci ba. Ai babu maganar wani waƙa, babu maganar wani fasta, babu maganar wani zaƙin zance zan muka kaza gaskiya ba ta neman ado, menene dokin ƙarfe tu wannan ƙaryan banza ce ka kalle shi mai gaskiya ne. Tu wannan shi ne zukurufal ƙauli hudura a ƙawata zance saboda a ruɗi mutane, a ziga ɓarawo, a ziga ka'ibi, a ziga wanda ya cuce ku jiya, ya cuce ku shekarar jiya, yau a ziga ka ku ziga shi ko mu tsara zaɓar sa mu. To shekaru ne suke wa ɗan uwansu shekaru wa'ayi, in suka yi musu shi ke nan sai a zama, sai ka ga mutane sun ji shi, sai Allah ya ce walau sha a rabu ka ma fa'alu. Wannan abin da suke yi da Allah ya ga dama na iradarsa da ƙaddararsa da mashi'arsa da ba su yi ba, ko kuma da Allah ya ga dama maƙiyan annabawan nan da ba su ƙi su ba. Allah ne maɗaukakin sarki ya sa da su kirki lafiya, ko kai mutumin kirki ne mai da'awa mai kira a yi gaskiya, ko sai Allah ya sanya ma wannan abokan gaba domin ya ga in aka tsorata ka za ka tsorata, in aka kai ka NFCC za ka daina, in aka kai ka ICTC za ka daina, in aka turo DSS suka ɗaure ka za ka daina faɗar gaskiya, idan aka kai ka kurkuku za ka daina, ko kuma a'a in aka aiko ma shinkafa da taliya da makaroni da abin tirela-tirela za ka daina ka yi shuru ka yi buɗu kai ba ka yaba ba kai ba ka soka ba, ko kuma aka ba ka miliyoyi ka ji alat yana sauka za ka daina. Da haka za a yi duk wannan shi ne tarko da mutanen banza suke wa mutane don kanka yaƙi azzalin. Na farko a nemi sayarka da kuɗi, a nemi sayarka da abinci, a nemi sayarka da sayarwa mota bulletproof, sayarwa malamai jibjib manya sabbi na miliyan 250 yi musu alat miliyan biyar miliyan goma a kawun ɗinsu, kawo musu trailer shinkafa hatsi buhu ɗari, makaroni kwali ɗari biyar, taliya kwali ɗari biyar, duk haka yanzu ake raba malamai da manya da ƴan siyasa da manyan ƴan wasan kwaikwayo, ku talakawa kuna ƙasa aikin banza, kuna ta himma, kuna ta hamma, su duk sun cika. So kuma su zo su jawo muku aya da hadisi ko su kiɗa muku waƙa ko da muku wasan kwaikwayo, sai ai kan suna ku zaɓuwa ne, shi ke na ya cika a jihunsa, sai ku je ku zaɓe shi saboda tsabar da wauta. Abin da ake yi ke wasu malaman masu dabara in sun zaɓa to shoni suke, ba su ce a zaɓa ba, ba su ce ba a zaɓa ba, ka ga su ma an samu abin da ake so. To dai haka ake yi yanzu a ƙasar nan. In duk ka ƙi wannan to sai kuma a turo ma ICC, sai a turo ma NSDC, sai a turo ma DSS. To Allah ya ce wa laushe a rabu ba ma fa’alu, duk ba Allah ya yi haka ne don ya jarrabu masu gaskiya, da ya zo da ba su suke wannan. Wannan din da suka samu mulki yanzu suke gani da mulkinsu da ƙarfin ikonsu za su yi komai, Allah ne ba su rana, ba su lokaci. Lokacin da ake TVC ake abin da aka ga dama ake kama karya, ba shekaru nawa suka yi suka ɓace, su ma waɗannan za su ɓace a daina ganin su. Nan ba da jima za ka neme su ka rasa ba, zamani zai tafi da su. Duk wanda ya samu mulki ka yi abin da ka ga dama. Inna rabbaka la bil mirsad, ubangijinka yana madakata kuma za ka zo ka same shi. Duk wanda ka saya da kuɗi, da duk wanda ka saya da shinkafa, da wanda ka saya da sabo mota, da wanda ka saya da hadi da umara, da wanda ka saya da taurufi ba dinka da tauri, duk wannan za ku haɗa a gaban ubangiji kuma za ka yi bayani. Allah ya ce wa litasgha ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah. Kuma Allah madaukakin sarki ya yi haka ne domin zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba su karkata zuwa wannan waka, su karkata zuwa wannan kudin, su karkata zuwa wannan zaƙin zancen. Allah ya yi haka ne domin tilabi da gangan. Allah ya bari kudi suna gintawa ya ga mutane da gaske suke ko ba da gaske suke ba. Allah ya bari sarki ya yi ya san wani shi yasa a can baya ce kabarhum wa ma yafarqun, ka kyale su da abin da suke kagowa, ka tawakkali, kai tawakkali ga Allah, ka dogara ga Allah. Allah ya ci sama ya ce ya ce kai baka nasara, ya ce ya taimake ka. Ko sun kai ka kasa a lahir a duniya, to a lahira za ka daukaka. Ko su ne sanadiyar mutuwarka, to aljanna za ka yi. Babu wani wanda yake kira kan a yi daidai a yi gaskiya da yake jin tsoro, sai in dai bai san me yake kira a kawai. Allah a Qur'ani ya gama mana komai yadda ba wanda zai ji tsoro. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u as-sabeel. Mutumin da ya zo daga wani ganye can nesa ya shigo yana cewa ya mutane ku bi manzanni, ittabi'u man la yas'alukum ajran, ku tambayi wanda ba sa tambayar ku ko titi, ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza. Da ƙarshe aka kashe shi saboda yana wa'azi. Ubangiji madaukakin sarki ne ya ce daga ƙarshen iskarsa alarama, ya ce daga ƙarshen iskarsa sai ta ce lafa ya lai da ƙauni ya alamu bi ma gafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin, sai ce ya lai da ƙauni ya alamu. Lokacin da aka kashe ya ce ina ma mutane sun sani irin girman da Ubangiji ya bani, da za su yi taɓa da gaskiya ana kashe su. Ya lai da ƙauni ya alamu ina ma mutane sun sani wanda aka kashe a kan gaskiya yana zuwa lahira in ya ga daraja da mutane da girman da aka bashi sai rika kai to ina ma mutane sun sani yadda Allah ya karanta ya karrama yadda ya gafarta mun zunubai na ya sanya ni cikin masu girma cikin masu ni'ima. Saboda ai kai ka ga har da bindiga lokacin da ka taho kafin ka sauka Allah ya jarara ko zafin bai ji, in ma ka sauka din ta shiga Allah ne ko an soke ka da wuka ko an sa ma inji ko an harbe ka, Allah ne yake sa sababi sababin ya faru. In ya ga dama in sababin bindiga in ta harbe ka ka ji zafi ka farfasa ma kashi, to sai Allah ya ce wannan sababin. sai ta shige ka ranka ya fita yanda ka san ana sa ma ruwan sanyi a jika ka za ka ji. Haka Allah madaukakin sarki ya yi wa annabi Ibrahim lokacin da aka jefa a cikin wuta, ita ka ji a wutar da ya kona mutum, sai Allah ya ce wa wuta ne canza yanzu mun canza ki ya na rukuni barjan wa salaman ala Ibrahim. Yanzu ki fita daga ɗabi'a ki da muka sanya ki mai kona mutane, yanzu ki zama to sanyi da kuma aminci ga annabi Ibrahim. Kenan ba wanda ya ji tsoro sai wanda bai san Alkur'ani ba ko bai san hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ba. Haka za a ci gaba da mutanen faɗa gaskiya, matuƙar shugabanni da jagorori ba su yi abin da ya dace ba, kuma dole sai an ce ba su yi abin da ya dace ba. Kashe mu ake, ƙona garurukan mu ake, sace mu ake, horar mu da garuruwan ake, talauci ake, bala'i ake, ba ilimi, ba komai, ba ruwan sha, ba tsaro, ba komai. Ƙasashen da ba su kai mu ba, su Nijar, su Togo, su Ghana, su Benin, su Rwanda, duk sun fi mu. Kwanciyar hankali da abinci da jin daɗi da wuta 24 hours da tsarin lafiya da asibiti mai kyau duk sun fi mu. Sun ba mutane ba ne ba su? Kawai babban mulkin su da mu mun samu wasu ɓarayin waɗanda ba abin da suka sani sai sata kuɗin mutane. Kuma ba wanda suka ɗaure musu gindi sai jakunan da suke zaɓar su. Allah ya tara musu tumakai da jakai, ba abin da suka sani sai bunci. A cuce ka yau, a cuce ka gobe, a cuce ka abu jibi, amma ka ta ƙara yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yaljabu mu'min fil jubr marratayn, ba a tsara mu'mini so biyu a rami ta. In ka ga ta sa hannu an tsare ta, ka ƙara sa aka same ta, Manzo Allah ya ce ba mutumin kirki ba ne da kai, ba mu'mini ba ne. Mu'mini ba a cutar ka so biyu. Saboda yana da hankali, yana da wayo, ya san abin da duniya take yi. Amma an sanye da kanka safare mudam-dam mara fahimta jahili suka je su ta banga kana bin ɗan iska kana kallon su suna sace kuɗin mutane kuma ku je lahira ku zamanto a gida ɗaya. To Allah ya yi haka ne don zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba su karkata zuwa gare su. Waliyarzau kuma su yarda da su su so su bi wannan su amsa musu. Ya sa Allah ce fa innakum wa ma ta'buduna ma antum alayhi fatini illa man huwa sabil jahim. Duk wanda kaga ya fusu da bin ƙarya da bauta to da ban dan wuta ne ba inda za ka yi shi. Wal yaqtarifu ma hum muqtarifun. Allah da bin sarki yake tsururuci abinda suka kasance suna tsururu ta su ƙaji abin da suke kasancewa na ƙage na ƙarya na ziga mutane. Ka riƙa duba ka ga mutum ya fito yana cewa an yi komai gwamnati ba ƙorafi a arewa, ka duba ka gani baya jin tsoron Allah, baya jin tsoron, baya jin kunyar Allah, baya jin tsoron mutane. Amma ya fito yana yabon waɗansu wanda ya san sun samu cikin bala'i. Ina ma nasiha kake musu, ina son ku amma a gyara. Ya kamata a yi kaza, ya kamata a yi kaza, ya kamata a yi ƙoƙari a yi maganin kaza. Amma ka zo kana duban idan mutane musamman 'yan arewa wai kana cewa wannan gwamnonin wai da wannan shugaban ƙasa da wanda 'yan majalisu wai sun yi komai ne suka yi kuma da cikin bala'i da suka samu. Kuma yanzu yawancinsu sama da 60% ɗinsu da suna umara wai an tafi wajen Allah kawai a zalimai ɓarayi ko su je su yi wa Allah ne su je umara a ne. Wallahi da kai da wanda ya tafi kwanar da wasu duk ɗaya kuma da gara ma na kwanar da wasu wataƙila wa'azi ya zo ji ba su bambanci ba su wani bambanci da umaranka domin ba abin da Allah zai ma saboda gudunin ka haramun ne, abincin ka haramun ne, kuɗin da ka ɗiba haramun ne na mutane kaɗai. Fa anna yustajabu lidhalik, ta yaya za a karɓa wannan? La labbaika wa la sa'adaika, kana hawa inda ce labbaika Allahumma labbai mala'iku za su ce la labbaika wa la sa'adaika, ba an amsa maka ba domin kuɗin ka haramun ne, gudunin ka haramun ne, kuma ka bar masuliyarka a gida ana kashe mutane a jiharka, ka bari za ka fi umara. ne ne wani umara ana kashe al'ummarka ana tace su ana kona gari ana tashin gari kaje umara kai ni kaje wa Allah ne ga umaranka nan ya ka zaunar da musulmi lafiya ya ka yi abin da zaka yi ka taimaki mutanenka ya ka umara da haji da zaka yi amma ina ba su sani ba Allah ya shi mu Allah ya gyara mana shi sai Allah ku tafi sarki ya ce
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المفترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم
نعم وبجد ما تقول سيدي أفغير الله أبتدي حكما kace muku ya mu sallallahu alaihi wa sallam yanzu wani Allah zan rika mai hukunci a tsakanin ku wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala kuma ga shi ne wanda ya sauka muku littafi wanda yake bayani dalla dalla yake fayyace komai walladhina atainakum alkitaba kuma su wadanda suka baiwa littafi na yahudawa da kristoci يا علمونا سنسن أنه منزل من ربك بالحق للشيء القرآن سوكتشيني دقوجن أبنجدنك دقرسيا ولا تكونن من المنكرين لا تسرك تسكت جيسك ما تشكت وتمت كلمة ربك حقيقة كلمهم أبنجدنك سنسكت ومن أوتك راء وتمت كلمات ربك حقيقة كلمهم أبنجدنك سنسكت sidiqan da gaskiya wa adlan da adalci la mubaddila li kalimatihi babu abin da zai musanya kalmominsa wa huwa samiul alim kuma shi ne dine mai ilimi Allah ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallam qul ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo ka cewa waɗannan mushrikai din waɗanda suke bautatawa wani Allah أفغير الله أبتغي حكما أي بيني وبينكم شمال الله ذر لا يزم من حكم فكان نيدكم أهاجم إليه وذن أي شريعة إذوا قليل إن تأيتكم من نصر دعان الساعة الهالي ومن الله شما حكم أكيم شما حكم لا حاكم abin yi wa hukunci ne ba shine mai hukunci ba kuma dukkan wani abin jiki ya al'amari da hukunci gaba ki daya na Allah ne shine wanda ya fita da adalci yanzu zan koma in bi hukuncin wani mutum wanda yake fike da naqasu da aibu da zahiri manzala sallallahu alaihi wasallam ake faɗa musu cewa zai riƙi hukunci ga wani Allah shi yasa ubangiji madaukakin sarki ya sanya gaba a ɗaya hukunci na Allah komai da komai yadda Allah madaukakin sarki yake ba ka umarni ya ba ka hannu a cikin aƙida a cikin mu'amala a cikin ibada a cikin akhlaq dukkan wani abubuwa na duniya hukuncin Allah za ka ɗauka ka bar hukuncin kowane sashi domin hukuncin Allah shi ne na gaskiya duk abin da kake yi aikin gwamnatinka mai Allah ya ce a yi na amana na gaskiya siyasarka wani Allah ya ce mai ya ce a yi na amana na gaskiya kasuwancinka zama da iyalanka ɗabi'unka kyawawan halayenka kaucewa munanan halaye kullu shay'in lillah komai kai domin Allah da ta ubangiji madaukakin sarki shine mai hukunci, kuma hukuncinsa shine mafi daukaka akan hukuncin kowa, akan hukuncin komai. Yes, Allah ce wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala, kuma shine wanda ya saukar muku littafi na alqur'ani wanda ya gwari gwari da komai ya dalla dalla. In ka zo ku jau ku ta sallah da shina a qur'ani da hadisi, in ka zo ku jau ku ta zakka, ku jau ku ta hajji, ku jau ku ta aqida, ku jau ku ta ibadoji dukkan su, ku jau ku ta mu'amala zamantakewa kasuwanci tattalin arziki noma komai da komai, Allah mabukacin sarki ya saukar muku da littafi wanda ya riku gwari gwari da dokoki da umarni da hannu. Wannan shi ya kamata ku bi, ku kyale da duk wani abu wanda ba Allah. Allah ya faɗa muku halal, ya faɗa muku haram, ya faɗa muku hukumin shari'a da usulin din da furu'i, wanda babu wani bayani wanda yake bayanin Allah, babu wata hujja wanda ta fitowa kuje daga Allah, ba wanda yake Allah ta wa hukunci, ba wanda Allah yake Allah tsayayyen zake. Domin gabaki ɗaya hukuncin Allah ya taru a kan hikima da rahama. Sai Allah ya ce to ya nuna mana cewa su ba ma'abuta waɗanda aka ba littafi a baya, Yahudawa da Kiristoci sun san haka koyewa su kai. Shi ya sa ya ce wallazina atainahum alkitaba, waɗanda muka ba su littafi, ya'lamuna, sun sani, annahu munazzalun min rabbika bilhaqqi, lalle wannan Qur'anin saukakke ne daga wajen Ubangijinka da gaskiya, dangane da abin da yake wajen su na Taurat, da abin da yake wajen su na Injila, da bisharar zuwanka da aka yi, da annabawan da suka gabace ka duk sun yi bayaninka. Fala takunanna min al-mumtarin, kada ka kasance cikin masu kokwanto. Manzala ko kaɗan ba zai yi kokwanto ba, amma an biyo ta kan manzo sallallahu alaihi wa sallam ne dan a yi magana da mutanensa. Dan haka Allah ya saukar da Qur'ani ga hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam ingantattu, suna bayanin shari'a, cikakkiyar shari'a, babu abin da suka bani a ciki. Dan haka ku amshi shari'ar gabaki daya, ku bi addinin Allah gabaki daya, kada ku sake ku nemi hukuncin wani wanda ba na Allah ba. Kuma hatta Kiristoci da Yahudawa sun san wannan Alƙur'anin da gaske ne, in har suna gaskata littafin su, sai dai sun karyata littafin su. Na ta hukun shakka. Shi yasa a wani waje Allah ya ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabl. Yace in ka kasance kana shakka daga abin da muka sauka zuwa gare ka, to ka tambayi waɗanda suke karanta littafin kafinka. Laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin, hakika gaskiya ta zo da wajen Ubangijinka, kada ka kasance cikin masu shakka. Wannan shar'i ne, wa shar'u la yutabawu, kuma shar'in da aka ce kada ka kasance ba a hukuncin shar'in ya afku manzala da ya shakka ko kuma haka ake ce mushi kada ka yi shakka, ko manzala da ya shakka ba ko da ɗaya. Al'ummar da ana ce muku kada ku yi shakka, da haka kada mu yi shakka a kan abin da yake hannunmu na Qur'ani da ingantattun hadisai na lafiyayyen maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam. Kar wani ya zo ya tsawata mana ƙarya da zaƙin baki, kar wani ya zo ya ƙara su a mana abin da ba hujja ba, ya dillife shi da shubuhohi da misalai da kwatance-kwatance da takunniyoyin da da na yanzu. Mu zo mu saki Alƙur'ani, mu saki hadisi ingantacce mu yi shi. Mai hankali duk abin da yake duba menene dalili da ya hujja. Dalilin nan kuwa kowane ne ya faɗe shi, ƙarya ko da abin da yake ba da dalili, duk girman mutum ya faɗe ta ajiye mishi ta ake ba. Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalimatu rabbika dinnan malamai sun yi sabani a cikin shi, wasu ka ce Alƙur'ani gabaki ɗaya kalimatu rabbika ne, kuma Alƙur'ani gabaki ɗaya akhbar ne da ahkam, labarai ne da hukunce-hukunce. Sai ya zama sidqan kalimat akbar Al-Qur'an sudikan ya zaman su da abin da aka fada na labarai a cikin Al-Qur'ani gaskiya ne sannan adlan duk abin da aka fada na hukunce-hukunce na cikin Al-Qur'ani shine adalci shine wannan matsal matarabbika sudikan wa adla duk abin da aka fada na Al-Qur'ani na labarai ba kawai ana fada muku labarai bane ba wai kawai kamar yadda kuke karanta ruwan magada ko kuna karanta maganar yare ana karanta muku ne don ku ɗauki izina don ku ɗauki ibra shi yasa ake karanta muku jisoshi Al-Qur'ani da aka jisoshin Al-Qur'ani gabaki ɗansu gaskiya ne labaran da aka faɗa ba tarumiya ba ne ba gaskiya ne an yi mutanen ya afku sannan hukunce-hukuncen Al-Qur'ani gabaki ɗansa adalci ne babu zalunci a ciki babu san rai a ciki abinda zai inganta rayuwarku ne da zamantakewarku ne Allah ya faɗa muku yasa Allah yake yake siffanta manzo sallallahu alaihi wasallam ya amuru bil ma'ruf wa yanhahu anil munkar dan haka ku la mubaddil bi kalimati babu sauyi a kalmominsa babu sauyi a hukunce-hukuncensa babu sauyi a labaransa babu wanda ya ce ta da hukuncinsa a duniya ko a ƙasa wannan malamai suka ce la mubaddila li kalimatihi ba wanda ya ce sauya hukuncinsa to me ake nufi za ka ga kamar labari ne ake bayarwa amma bi ma'anar ishi wato kada ku canza hukuncin Allah ake so domin wani za ka ce ba ya an ce ba a canza hukuncin Allah amma yanzu ga shi gwamnatocinmu duk ba da hukuncin Allah suke aiki ba sun canza hukuncin Allah konstitushin ɗin Najeriya ba hukuncin Allah ba lawa'in da dokoki na jahohi ba hukuncin Allah ake ba dokokin ɗaukar ma'aikata da menene duk ba Allah ba hukuncin Allah ake ba to wannan ga shi sun canza to shi yasa sai malamai suka ce abinda ake nufi insha kada ku sauya hukuncin Allah umarni ake bayarwa sai ya zo bi ma'anar labari kamar yadda Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina kaga Allah ya ce wa man dakhalahu wanda ya shiga ɗakin haji aiki ɗakin harami kana amina ya kasance a nusarci to amma a wajen haka ne wasu suna nan a aikin haji suke yankan aljihu kana zagayawa ya yanke bujurinka da rezarta ashe abin da aka ce ba insha'in fi ayat ba kabar ba labari bane ba wa man dakhalahu fa aminuhu wanda ya shiga ɗakin Allah ku ba shi aminci ka kusa mishi sata ka ku keta alfarmarsa kada ku cutar da su kada ku yi musu komai to dan haka labari ake bayarwa a mafruz abin da ya kamata ku a matsayin ku na mu'mini ku a matsayin ku na musulmi duk wanda ya shigo harami to kada ku cutar da shi ku ba shi aminci amma sai Allah ya ce wa man dakhalahu fa amina wanda ya shige shi ya zama amintacce ai bi ma'ana ku aminta da duk wanda ya shige shi wa huwa as-sami'u ubangiji madaukakin sarki kuma shine mai ji al-alimu ko mai gani duk harkar ku da motsin ku duk abin da kuke yana da ilimi ya sani kuma zai ba ku labari ya sakanya muku abin da kuka aikata in sharri ku ga sharri in alkhairi in ku ga alkhairi sai Allah madaukakin sarki ya ce
وَإِذْ أَحَسَّ عُمَرُ فِي الْأَرْضِ يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَجِيبَ لِلَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
نعم وبنجيكي ماذا بكي الزنجي يتي وإن تطيع أسرى من في الأرض كما إذا نهار سيوى ما في يوى متى أنت تكي بان أساس هي أقوى يدنيوك عن سبيل الله فلا تحوصا جكي لقبل سفرك الحمد إن يتبعون إلا الظن باقو بيتكي بيبا فاتشيزا فو وإن هم إلا يخرصون كما سوبا قوم أي بني با إلا قرية شاكفة إن تكي في إروا عنه إن ربك هو أعلم man yadillu an sabili, lalle ubangijinka shine mafi sani wanda ya kauce da barin tafarkin sa, wa huwa a'lamu bil muhtadin, kuma shine mafi sani shiryayye. Allah madaukakin sarki yana faɗa wa Manzon Allah alaihi wa sallam, yana gargaɗin al'ummarsa cewa kada ta yi da'a da mafi yawa da mutane, domin halin mafi yawa da mutanen ban ƙasa, a ban ƙasa na bani Adama batattu ne, kamar yadda Allah ya ce wa laqad adalla qablakum aktharu awwalin, kuma hakika kafin su mafi yawa daga cikin mutanen baya duk batattu ne da mu, don wannan sun mata kakkada mu, suna cikin matasu ba su da wani abu ne. Allah ya ce wa ma aktharun nasi walau harasta bimu'minin, ba ku yau mutane da yawa ne za su yi imani ba ya mambo, ko da kana tsananin kwaɗayin su yi imani, da yawa daga cikin su gangararru ne ba za su yi imani ba, domin da yawa daga cikin mutane sun karkata gabin addini na gaskiya, da yawa daga cikin mutane aikinsu ba na kwarai ba ne ba, iliminsu ba na kwarai ba ne ba, addinansu da ayyukansu suna yi ne na bin soyayyen zuciyarsu, ba su da wata hujja wadda za ta dasar da su zuwa hanya madaidaiciya. Da yawa daga cikin mutane in yattabi'una illa dhanna wa hum la yanfusun, da yawa daga cikin su hasashe su shafi faɗi suke zato kawai suke bi, amma ba su san gaskiya ba, kawai suna kirdadan magana su faɗa a kan Allah kuma ba su da ilimi a kai. To duk wanda ya zamanto wannan shi ne aikinsa, wannan ko ya cancanta da ƙaurace mishi, wannan hibab ne zance ne ya cewa Manzon Allah alaihi wa sallam, amma kuma ana yi wa da al'ummarsa gabaki ɗaya cewa kada mu da yawa da cikin mutane, wato tafka taron mutane da gungun mutane kai ya rufe ka, wato har kullum idan ka zo menene ma'auninka na gaskiya shi ne dalili da hujja, ita ce ma'auninka na gaskiya ba yawa ba, yawa zai da wani tasiri, da yawa taron tsintsiya ne ma ba shara, yiwuyu aikin banza ce, amma menene hujja? Ashe kenan mutum ne hankali sai ka ga taron mutane suna abu kadan ka ce a yadda mutanen nan suka fita a ce duk a kan ƙarya ba ba zai yi ba, ni ma bari in tafi a yi da ni, to ana gargaɗin ka da wannan ba tarin jama'a ba, abinda ake so menene gaskiya? Gaskiya da hujja, ko mutum ɗaya ne ko biyu ko uku suka riƙe ta, mutum dubu suka saba musu, to mutum ɗayan nan ko biyu gaskiya tana nan tare da su ba ta bar su ba, yawan mutane bai sa a yi hukunci, na ga in kai nan inna rududu ne duk inda ka ga an yi yawa wa'annan ta ga yadda suke da yawa. To amma yanzu abin mamaki har malamai wai na rubutar su wannan, yake da suna cewa ji masallatan mu yanda suke cika, ji wa'azin mu, ji maulidin mu na ƙasa yanda ya cika, ji wa'azin ƙasan mu yanda ya cika. To wannan magana ne, magana ita ce menene hujja mai dalili ba taron mutane ba, ai da yawa gaugayiyun ne ai gina rubidin ne, don kaga taron mutane kai da mika mutane wani yan san kallo ne, ka zama unguwa ka fito yanka ake cika, yanzu ka zo kofar gidanka ka ɗauko kaza za ka yanka sai ka ga an cika ana kallo yan san kallo, haka taron mutane wanda bai nuna wannan gaskiya ce, abin da yake gaskiya shi ne hujja. In ka tara mutum miliyan ɗaya matuƙan soki buru su take, babu dalili ba hujja ta Ƙur'ani da hadisi ingantacce, aikin banza kuke ba ruwan Allah da yawan, don haka gaskiya ba a taron mutane take ba, gaskiya a hujja take, a dalili take. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili, Allah madaukakin sarki shi ne mafi sani wanda ya kauce daga kan tafarkinsa, duk yadda za ka yi Allah madaukakin sarki ya san fasikanka, ya san waɗanda suke daidai, wa huwa a'lamu bil muhtadin, kuma Ubangiji madaukakin sarki shi ne mafi sani dangane da shirye-shirye. naka abinda zaka nemi ka gane shine ka gane hujja ka gane dalili waye zo da dalili waye zo da hujja waye zo da maganar Allah da maganar Manzo sallallahu alaihi wasallam wane ne yake da tabbacin abin da yake faɗa ya samu da shi a madogara ta Allah da ta manzansa shikenan anan gaskiya kake ba tarin yawa ba ba tarin majiya ba ba tarin masu zakin baki ba ba tarin wanda suka iya misalai da bayani ba tarin wanda suka iya kwatance ba a tarin wanda suka iya kawo hujja da dalili shine gaskiya sai Allah mutum kake ya ci gaba da cewa
فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ وقد فضل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين
Ubangiji madaukakin sarki ya ce fakulu mimma zikira sunallahi alaihi to lalle ku ci abin da aka ambaci sunan Allah a kan shi yayin yanka shi in kuntum bi ayatihi mu'minun in har kun kasance kun yi imani da ayoyinsa wa ma lakum ko menene ya dami ku ko me ya sa Allah ta afuru ba za ku ci mimma zikira sunallahi alaihi abin da aka ambaci sunan Allah a kan shi yayin yanka shi ba wa qad fassala lakum ma harrama alaykum hakika kuma gaji Allah ya muku wari wari da duk abin da ya haramta muku illa ma qurtum ilayhi sai abin da kuka matsu zuwa gare shi wa inna kathiran lalle kuma da yawa da cikin mutane da yubilluna bi ahwa'ihim suna batarwa da soyayyen zuciyarsu da gairin ilimin ba tare da ilimi inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin lalle ubangiji fa shine mafi sani wanda suka kekare iyaka anan Allah rubutun sarki yana ba mu hukunci domin wani abu ne ya faru rukun mutanen Makka ba suka zo suka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ayoyin da za mu karanta a gaba domin su zo sun samu lokacin da suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta sauka musu kada a ci mushi ko kuma suna cin mushi Qurayshawa suna gani mushi ma ci yafi sarki a ci ba fiye da abin da aka yanka ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta sauka qul la adu fi ma umriya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw dahman masfuhan aw lahma khinzirin Allah rubutun sarki daga cikin abubuwan da ya haramta akwai mushi to su kuma suka ga cewa to me za su tare suka zo suka fara sawa musulmi ruɗu a kan ne ya shigo a da ruɗu sai suka zo suka ce mu to mu ji abin da kuke cewa idan dabba ta mutu wa ya kashe ta musulmi sai ce Allah ne ya kashe ta to idan kuka yanka wa ya kashe ta anyi ne da na yanka ni na kashe ka sai su ce au wato ku ba ku cin kisan Allah sai kisan ku to sai wannan ya faru har wasu suka rinka ne eh fa gaskiya fa to yanzu abin da Allah ya kashe sai muke ci kuma mu abin da muka kashe muke ai mun ba aula abin da yafi abin da Allah ya kashe muke to sai Allah mai kace sai ya sauko wannan mutane yace ya kuma ya ku bayi mu'minai wanda take da imani in har kuna da imani to ku ci abin da aka ambaci sunan Allah daga cikin wannan dambobin da ni'ima samaniya ta azwar din raquma da shat din shanu da awakai da tumakai da abin da aka halatta mu matakar aka ambaci sunan Allah to kawai ne kawo rubutu wa kan tasala lakum ma harama alaykum kuma dan ni ma za ku tsaya hakku bi wani bayan an faɗa muku abin da ya haramta a gare ku wacce ayat ta qul la ajidu fi ma ummi ilayya muharraman ala sa'imin yat'amuhu illa an yakuna baytatan aw zaman masbuhan aw la amal khinziri an riga an daya muku wanda aka ce kauji mushe ko jini wanda yake faranya ko naman alade ko duk abin da aka kira sunan wani Allah aka yanka bai halatta ku ba Ubangiji madaukakin sarki ya faɗa mu dan haka alamal mu'mini tana bambanci da jahili duk wata al'ada wanda ba Allah ne ya shar'anta ba bari ta ake abinda Allah ya shar'anta ku ji abinda ya yanka kuma ya muku bayanin abinda ya harama ya haramta ya yi muku gwari-gwari dan haka babu wani sauran iskali da subha wanda za ka wajabta muku har ku rika ganin cewa wai waɗannan abubuwan yaya ayo kin yi muku bayanin duk abinda ya halatta ya halatta ku sai ce illa ma qurrun ilayhi sai abin da kuka matsu zuwa gare shi wato hatta abubuwan da aka haramta muku in har kuka shiga halin tsakanika yi yin wanda za ta iya kashe ku ko ta fitar da ku daga hayyacin ku to ya halatta ku ci fa man yudurra ghayra bajin wala adil fala ismu alayhi duk wanda ya matsu amma ba yana wuce gora da iri ba ko zalunci babu laifi a gare shi dan ya ci abinda aka haramta mishi yayin da yake halin larura wannan babu laifi kaga ubangiji ma da kusan sanki duk wata shubha da duk wani ruɗu in har kana da dalili kana da aya babu abin da ya kamata ya ɗauke ka matuƙar aya ta tabbata to babu wani sauran ka tsaya kana jiran wani ya kawo ma ruɗu a addininka to in kai kaza ya za ka yi ya za ka ina da nafsi yankakke da Allah yake yi kaza shike ka fita daga cikin wannan ruɗu sannan wannan yana nuna sauƙin shari'a kamar in tura fi makmasatin ghayra mutajanibin li ismi fa inna allaha ghafurur rahim duk wanda ya shiga cikin halin matsuwa ba yana so ya aikata laifi ba to babu laifi a gare shi sannan aka ƙara tsoratar da mu da yawa daga cikin mutane yace wa inna kathiran minan وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ دَيَوَا daga cikin mutane da suna bantar wa Allah bantar da suke kawai jarrar son zuciyar su ga gaire ilmi ba su da wata hujja to ka kaura cikin waɗannan bayi wanda alamar su shine da'awar su suna gina ta ba tare da dalili ba ba tare da hujja ta shari'a ba kawai su ba haji gwagwadon ƙwaginda ɗabi'unsu ko halayensu ko son zuciyarsu ko ra'ayoyinsu hauyayye ya ba su waɗannan su ne wanda suke fito na fito da shari'ar Allah shi ya sa ya ce inna rabbaka huwa a'lamu bimin sabili Allah ko da jin sarki shi ya san waɗanda suke ƙetare iyaka amma waɗanda suka shiryayyu suna kira zuwa gaskiya da shari'a suna karbamar da'awarsu da hujjoji na hankali da na shari'a ba sa bin da'awar da Allah bai yarda da ita ba ba sa kusantar ta duk yanda ta kai duk yanda aka kawata ta da dakin zaki wato dalili shi ne abin ruko a waje hujja ita ce abin bi a wajensu to har kullum abin da ya kamata mu yi musulmi kaza dalili shi ne abin kunta ba ra'ayin wani ba ba ra'ayin wani ita gaskiya ba a sanin ka da mutane ana sanin mutane ne da gaskiya gaskiya ake sani sai ka san ma'abutarta ba mutane za ka sani ba sannan ka san gaskiya akwai soyayya ta zuciya da yawa a kan mutane na ka karike addinin ka da Allah da hujja da dalili mai ƙarfi kada ka bi yan shafi fa kada ka bi masu ra'ayi wanda ba dalili sai soye-soyen zukatan su. Ina ganin za mu tsaya nan kun saboda lokaci, idan muka duka ba insha Allah sai mu tashi a kan aya ta 120. Abinda muka faɗa daidai, Allah ku kafin sarki ya ba mu lada. Abinda muka yi kuskure, Ubangiji maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Allah ya taimake mu da taimakonka. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka kare mu da karewarka. Allah ka kawo mana sauƙi a ƙasarmu. Allah ka agaza mana. Allah ka kiyaye mu da dukkan waɗannan musibu da bala'ai. Allah ka zaunar da arewacin Najeriya lafiya. Ka zaunar da ƙasashen musulmi lafiya. Ya Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa. Ka kawo mana mafita a lamarin dukkanmu. Ka iya mana da iyawarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, akwai wani ɗan tambayoyi. Ina gani Allah ya kara mana lafiya, mana ma'aikata, kariya, mana ma'aikata, mana ma'aikata, mana ma'aikata.